من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidul tauhid wanda muke karatun sirar khalifa na uku cikin jerin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Uthman dan Affan Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wannan majalisi shine na 27 a wannan yammaci na Alhamis da muke gabatar da karatu na sirar wannan khalifa shiryayye daya ga watan al-Muharram hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 26 ga watan 6 na shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna duba wani sashe na ayyukan da Sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki yadda da shi yayi a lokacin da yake jagora lokacin da ya zama khalifa mun duba daga cikin jerin ayyukan da yayi na fadada gurare da aka kangewa dabbobi na zakka da kuma dabbobi da ke karkashin iko na daular musulunci sa'annan kuma da dabbobi na talakawa wanda ba su da karfi guraren da aka kange tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan nau'uka na dabbobi domin su samu gurin kiyo kuma da gurin hutawa sannan da zamanin khalifancin sayyidina Umar Sayyidina Uthman da yazo sai kara girman waɗannan gurare saboda yadda aka kara samun bunƙasa da haɓaka na dukiya a baitul mali ciki har da dabbobi to wannan yasa guraren da aka kange su zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa dabbobi da kuma zamanin Sayyidina Umar sai ya kasa a zamanin Sayyidina Uthman kamar yadda muka yi bayani wannan yasa Sayyidina Uthman daga cikin ayyukan da yayyana khalifa ya kara fadada irin waɗannan gurare da ake killace dabbobi na zakka da kuma dabbobi da suke karkashin iko na daular musulunci to wannan dan uwa zai ba mu fa'ida wacce take mai girman gaske shine mafi girman dukiya da daular musulunci ta fi dogaro a kansa a zamanin annabi da sahabbansa khalifofinsa shine dabbobi kenan kiyo kusan shine abu mafi girma cikin abubuwan da suke kawo wa daula abubuwan shiga wato kudi wanda yake shiga wannan yana nuna mana albarka na wannan sana'a ta kiyo kuma dama tsari na sunna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hukunta wa annabawansa kiyon dabbobi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari a cikin hadisin da aka samo daga Abu Huraira, Allah madaukakin sarki yarda da shi, wanda Ibnu Majah ya firda hadisin cikin sunan dinsa, Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cikin sahihu sunani Ibnu Majah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wara'al ghanam, babu wani annabi cikin annabawan Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko shi face yayi kiyan dabbobi. Kenan duka annabawan Allah da Allah ya aiko su gurin bayinsa da sakonsa sun yi kiyan dabbobi. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan maganar cewar babu wani annabi cikin annabawan Allah face yayi kiyan dabbobi, sai suka ce, wa anta ya rasulullah, da kai ma ya manzon Allah, kai ma da kanka kai kiyan dabbobi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli makkah. Manzon Allah ya ce, kwarai kuwa na kasance ina kiyon su, wato dabbobi ke, ala qararita, akan wasu ƴan silalla da ake biya na wa mutan makkah. Kenan annabi yakan yi kiyo din a biya shi. Wasu malamai suka ce fadin annabi sallallahu alaihi wasallama, kuntu ar'aha ala qararita li ahli makka, ba wai ladan da ake biyan annabi na kiyan bane, a'a, annabi yana bayani dangane da bigiran da yake kiyan. Kuntu ar'aha, na kasance ina kiyan su, dabbobin kenan, inji annabi, ala qararita, a wani guri da ake kiransa qararita, wajen makka kadan, li ahli makka, na ga mutan makka, wato ya kasance yana kiyowa mutan makka na dabbobinsu. A ina yake musu kiyan? A qararita. Tabbas sana'ar kiyo tana da muhimmanci, ƴan uwa musulmi, musamman a wannan zamani yana da kyau al'umma a koma ga kiyo. Kiyo da noma yanzu su ne babban mafita a rayuwar talaka a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Yadda rayuwa ta yi kunci da yadda daraja kudinmu ya faɗi ƙasa warwas, to babban mafita ga talaka ta yadda zai rufa wa kansa asiri shine ya rungumi noma. Allah ya sanya albarka cikin noma, domin sana'a ce ta annabawa da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutan Madina abinda suka fi kwarewa a kansa, al-ansar kenan, shine noma. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da yayi hijira daga Makka ya dawo garin Madina, ya tarar da mutan Madina, babbar sana'ar su ita ce noma. Manzon Allah shi ma sai ya rungumi noma sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya koma ga Allah yana da manya-manyan gonaki guda biyu, yana da gona katuwa a Khaibara wacce take saman masa da dabino mai yawa, wanda daga nan ne yake ciyar da iyalansa da ma kyaututtuka da zai yi duka daga wannan gonar tasa ta Khaibara ce. Sannan har ila yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da katuwar gona a Fadak, nan ma tana saman masa da amfani mai tarihi. Kaga wannan sana'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma sana'a ce ta sahabbansa. To shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka a cikin noma. Allah ya tabbatar mana cikin Alkur'ani cewar, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kuma arzikinku yana cikin sama, yana cikin sama, ta yadda saukar da ruwan sama da ake ta nan ne ake samun arziki. Ruwan saman nan da zai sauka ai shuka ta fito ta yabanya ta haɓaka ta bunƙasa a samu amfani, to ana ake samun arziki, inji Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A cikin sama arzikinku yake, ma'ana cikin ruwan sama arzikinku yake, ruwan da yake saukowa daga sama, a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya sanya arzikinku. Saboda haka ƴan uwa, kar mu yi sake da wannan sana'o'i guda biyu. Sana'ar noma Allah ya sanya mata albarka sana'a ce ta manzon Allah da sahabbansa. Sa'annan kuma sana'ar kiyo sana'a ce ta annabawan Allah gabaki ɗayansu. Kuma sahabban annabi bayan annabi ya koma ga Allah, wannan sana'a ta kiyo ita ce suka fi ba da muhimmanci, kuma ita ta fi kawo wa daula abun shiga asusu baitul na baitul mali. Larabawa sun kamar yadda na yi bayani suna da fa'idoji guda bakwai a gare su. Fa'ida ta farko su ne ababen hawansu. Mu a yau ababen hawa za ka iya cewa motoci ne da mashina, sai kuma kekuna su ne ababen hawanmu a yau. To amma su a wancan lokaci babu irin ababen hawan nan da muke da su a yau. Motoci da mashina da kekuna babu su a wancan lokaci. To sai zamanto ababen sufurinsu, ababen da za su hau su zirga-zirga a kawunansu su ne dabbobi. Allah ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu. Kuma dawaki da alfadarai da jakuna an yassare muku su, an hore muku su, litarkabuha dan ku hau kawunan su ku yi tafiye-tafiyen ku daga wannan gari zuwa wannan gari, daga wancan gari zuwa wancan gari. Kaga Allah madaukakin sarki da kansa ya bayyana musu fa'ida cikin fa'idojin da dabbobi suke dauke da ita. To kuma sai zamanto a wancan lokaci tafiye-tafiyensu suna yi ne kan dabbobi. Kaga kenan dole za su ba wa dabbobi muhimmanci. Sannan fa'idar dabbobi ta biyu a gare su, galibin abincinsu daga dabbobin suke samu. Dama Larabawa babban abincinsu nono ne. Idan dabba ta ci ciyawa ta koshi, to nan akan samu wadataccen nono daga gare ta da za a sha, ai kalace da shi. Idan abinci yayi karanci, to sai nonon shi ma sai yayi karanci. Wannan yasa suke ba da muhimmanci wa dabbobin nan, dube da cewar suna samun abinci daga gare su ta hanyar tatsan nonon su. Sai fa'idar dabbobi ta uku a gurin su, suna amfani da su wajen baruwa, musamman raƙuma. Gonakinsu da suke noma ta rani, suna amfani da raƙuma wajen zuwa ɗebo ruwa su zo su yi bayi wa gonakin. Sannan a gidajensu ruwa da suke amfani da shi a gidajensu, nan ma suna amfani da raƙuma wajen ɗebo ruwan amfani a cikin gida. A ga wannan fa'ida ce cikin fa'idoji da dabbobi suke da su a gare su. Sai fa'ida ta huɗu cikin jerin fa'idoji na dabbobi, suna abinci da dabbobi ɗin ta fiskoki daban-daban. Akan yanka dabbobin a ci namansu, ko kuma a yanka su a yi abinci wanda yake da daraja gurin Larabawa mai kima, wanda ake kiransa tarit. Gari ne ake cakuɗa shi da nama a yi abinci sosai, wanda in mutum ya ci sai dai kawai ya ta shan ruwa. Wannan abinci ne mai daraja ƙwarai da gaske a gurin Balarabe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi zai yi kwatance na falalar ummuna Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita, domin abun ya fito fili ma waɗanda yake magana da su Larabawa. Sai yayi kwatancen falalar Aisha akan sauran mutane da kuma falalar abincin da suke kiransa tarit akan sauran abinci. Yace wa fadlu Aishata ala sa'irin nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'ami. Kuma falalar Aisha akan sauran mata, fifiko da ummuna Aisha ta samu akan sauran mata, kaman falala da fifikon abincin tharid ne akan sauran abinci. Sai musu kwatance da abin da suka san shi kuma yake da kima a gurinsu, to sai fa'idar dabbobi a gurinsu ta bakwai, suna amfani da dabbobin wajen ɗiban abubuwa masu nauyi da kayayyaki masu nauyi daga nan zuwa nan, daga can zuwa can, daga wannan gari zuwa wannan gari, daga wancan gari zuwa wancan gari. Allah ya ce wa tahmilu atqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus, kuma suna ɗiban kayayyakin waɗanda suke masu nauyi, dabbobi ke musamman rakuma, ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus, za su ɗauka su tafi gari wanda yake mai bala'in nisa, wanda ba kwa iya isa wannan garin sai da wahala da jikkata, amma sai Allah ya hore muku dabbobin nan da za su iya ɗauka muku kayayyakin nan komin nauyinsu su kai wancan gari da saboda nisansa da ƙyar kuke samu ku isa. To waɗannan wani sashe kenan daga cikin fa'idojin dabbobi, shi yasa aka ba su muhimmanci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kalifofinsa guda hudu. To wannan mun yi bayani a majalisun da ya gabata, wannan bai wuce matashiya ba, cewar daga cikin jigajigan ayyuka da Sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki yadda da shi yayi, akwai fadada guraren da ake killace dabbobi waɗanda suke na zakka da kuma wanda suke karkashin iko na daular musulunci. To sai muka je ga bayani kan aikinsa na gaba, bayan mun yi bayani kan wannan, shine yaya yayi amfani da kuɗin da ke asusun daular musulunci, yaya ya gudanar da wannan kuɗi ɗin, yaya ya sarrafa wannan kuɗi da ke asusun baitulmali na musulmi. Idan za a tuna a majalisin da ya gabata, mun yi takaitaccen bayani dangane da abin da ya shafi hidimar abincin Sayyidina Uthman shi da iyalansa, da abubuwan bukatunsu na yau da kullum, da abubuwan masarufi, wannan duka Sayyidina Uthman yana yi ne daga dukiyarsa, baya ɗaukan ko kwabo daga baitulmali don samarwa iyalansa da abinci ko sutura ko kuma abubuwan masarufi ko kuma bukatu na yau da kullum. Duk wani abu da kaga Sayyidina Uthman ya yi wa iyalansa na hidima ta abinci ko sutura ko lafiya ko wani abu makamancin waɗannan, duka daga dukiyarsa ce ta kashin kansa. Kenan Sayyidina Uthman bai yi a matsayinsa na jagora da aka killace shi kan hidima da ɗawainiya na al'umma musulmi, ya kamata a saman masa da abinci shi da iyalansa, a saman masa da sutura shi da iyalansa, a saman masa da abubuwan masarufi shi da iyalansa da duk wasu bukatunsa, saboda yanzu an killace shi wajen hidimawa al'umma musulmi. To amma duk da haka Sayyidina Uthman bai kalli ko dirhami ɗaya ba cikin dukiyar baitulmali da dukiyarsa ta kashin kansa, yayi tawa kansa hidima har ya kare kalifancinsa, Allah ya dade shi. To tambayar mu anan ita ce, tunda mun fahimci cewa Sayyidina Uthman bai amfana da dukiyar baitulmali ba, kenan shi zamantowansa jagora bai zama jagora don ya amfana da wani abu na al'umma, an dora shi ya zama jagora saboda ya kula da al'umma musulmi, da maslahar al'umma musulmi, ya yi hidima da ɗawainiya wa al'umma musulmi. To dukiyar baitulmali waɗanne irin ayyuka ne Sayyidina Uthman ya yi da su? To shi ne abin da za mu duba a wannan majalisi namu. Ayyukan da Sayyidina Uthman ya yi da dukiyar baitulmali ta musulmi wa su musulmin ya yi wa aiki da ita, dukiyar tana komawa ne kan maslahar musulmi, shi ko kwabo bai amfana da shi ba, Allah ya yarda da shi. Ga nan bayanan kamar haka. Abu na farko daga cikin abubuwan da Sayyidina Uthman ya yi a khalifancinsa, da dukiyar al'umma musulmi yayi kokarin samar da albashi wa gwamnoninsa da ya tura su garuruwa daban-daban tunda shi yana zaune a Madina. Dama mun san Madina ita ce santa, ita ce cibiya ta daular musulunci, ita ce headquarter ta daular musulunci. To sai zamanto jagora a nan yake zama. Dama wannan abun haka yake tun da har yanzu ma da muke magana. Duk inda nan ne santa na yanki ko ƙasa, za ka tarar a nan jagora yake zaune. To kisa Sayyidina Uthman ya zama yana zaune garin Madina. Cibiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa ta ta dauloli na musulunci. To sai zamanto sauran garuruwa da suke karkashin ikon daular musulunci, wanda Sayyidina Uthman ba a nan yake zaune ba, ya zama akwai bukatuwar ya tura gwamnoninsa kamar yadda wanda suka gabace shi suka yi, Annabi sallallahu alaihi wasallama, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, su ma haka suka yi. Garuruwan da suke karkashin daular musulunci wanda ba a nan suke zaune ba, sai suka tura gwamnoninsu. To Sayyidina Uthman shi ma sai tafi kan wannan turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa guda biyu da suka biyo bayansa. To sai zamanto daga asusun daula Baitul Mali, Sayyidina Uthman sai cire musu salarinsu. To shine bayanin da mawallafin wannan littafi da muke karanta tarihin Sayyidina Uthman anan yake yi. Yace wa fi ahdi Uthman radiyallahu anhu kanati ad-dawlatu al-islamiyyatu muqassamatan ila wilayatin. A lokacin khalifancin Sayyidina Uthman, daular musulunci ta kasance an kakkasa ta zuwa jihohi: jihar Makka, jihar Bahrain, jihar Taif, jihar Kufa, jihar Basra, jihar Dimashka, wanda ake cewa Damascus, ga sunan dai garuruwa da yawa ga sunan. An kakkasa garuruwa da suke karkashin daular musulunci zuwa ga jihohi. Wa kana ala kulli wilayatin walin yu'ayyinuhu al-khalifa. Kuma kowace jiha ta kasance tana da gwamna wanda khalifa Uthman shi yake ayyana gwamna. Sai ayyana ya ce Yaman wanda yake gwamnan ta shine wani, Yamama gwamnan ta shine wani, Bahrain gwamnan ta shine wani, Makka gwamnan ta shine wani, Kufa gwamnan ta shine wani, Basra gwamnan ta shine wani. Hakan nan yake ayyana su. Ya akhudhu martabahu min Baitul Mal. Shi wannan gwamnan da aka ayyana shi a garin da aka ayyana shi, to zai na daukan salarinsa daga Baitul Malin garin da aka ayyana shi. Yanzu misali idan an ce wani kai ne gwamnan Makka, to gwamnan Makka nan zai na daukan salarinsa daga Baitul Mali na Makka. Wani kai ne gwamnan Bahrain, gwamnan Bahrain din nan zai na daukan salarinsa daga Baitul Mali na Bahrain. To haka tsarin ya kasance lokacin khalifancin Sayyidina Uthman. A duk garin da ya ayyana gwamna, to wannan gwamnan zai na daukan salarinsa daga Baitul Malin wannan gari. Wa yudiru shu'unad dawlati tabaqan li ahkami shari'ati al-islamiyya. To abin da ya shafi gudanar da mulki da jagoranci na wannan jiha din da aka ayyana wannan gwamna, zai gudanar da mulki ne gwargwadon karantarwar addinin musulunci, gwargwadon yanda addinin musulunci ya tsara. Akan haka duka gwamnonin Sayyidina Uthman suka tafi. Duk wani tsari da mutum zai zo da shi a mulkinsa, duk wani tsari da mutum zai zo da shi a jagorancinsa, zai yi ne karkashin karantarwar addinin musulunci. Wa idza lam yu'ayyin al-khalifatu mumathilan lahu ala baiti mali al-wilayati fa innahu yadkhulu fi ikhtisas al-wali al-ishrafa ala jibayati mawarid al-wilaya. To idan ya zamanto shi khalifa Sayyidina Uthman kenan bai ayyana wanda zai wakilce shi, ya zamanto shi ne mai kula da Baitul Mali na wannan gari da ya tura wani ya ce kai ne gwamna ba, misali garin Makka ya ayyana mata gwamnanta, amma bai tura wanda zai kula da asusun Makka ba, bai tura wanda zai kula da baitul mali na Makka ba. To idan an zo gwamnan da aka tura shi zai zamanto kula da asusun daula ko baitul mali na wannan jiha na karkashin gwamna. Ina fata mun gane. Idan ya tashi misali ya tura Bahrain, wane kai ne gwamna? In bai tura mai kula da bangaren kuɗi ba, to gwamnan shi zai gudanar da ayyuka na jagoranci kuma shi zai kula da asusu. Amma idan ya tura wane kai ne gwamna a Makka, wane kai kuma kai ne mai kula da asusu, to sai zama gwamna ba ruwansa da asusu. Abin da ya shafi kuɗi na wannan jihar baya karkashin ikon gwamna. Saboda Sayyidina Uthman ya tura wanda zai kula da asusu. To amma in bai tura ba, kamar na nufin kenan yanzu asusun ma ya zamanto karkashin iko na gwamna. Wannan tsarin Sayyidina Uthman kenan. To waɗanne irin dukiya ne suke shigowa, waɗanne irin dukiyoyi ne suke shigowa karkashin kowace jiha da suke karkashin ikon Sayyidina Uthman? Su ne na farko akwai jizya. Jizya ita ce dukiyar da ake karɓa daga gurin kafiran da basu musulunta ba, waɗanda suka zauna ƙarƙashin kula na daular musulunci, to za ana karɓan jizya a gurinsu, ma'ana za su na ba da tara gwargwadon yanda aka ƙayyade musu. To wannan yana daga cikin abubuwan da suke shigowa na kuɗi a asusu na kowace jiha, tunda kowace jiha ba za a rasa wanda ba musulmi ba ya zauna kuma ƙarƙashin kulawa da iko na daular musulunci, to dole zai na ba da jizya, wato tara kenan. Sai kuma ɓangare na biyu cikin ɓangarorin da ke kawo wa jihohi kuɗi, akwai haraji. Akwai haraji galibi wannan ɗabi'a ce da Sayyidina Umar ya zo da ita. Sayyidina Umar shi ya ƙirƙiri sanya haraji, madu wani wanda zai shigo da hajarsa ta kasuwanci yankunan musulmai ya yi kasuwanci da ita shi ba musulmi ba, Sayyidina Umar sai ya sa masa zai bada 10%. Saboda su ma musulmai in sun je yankunan kafiran sai sun bada haraji, to shi ma Sayyidina Umar sai ya musu mu'amala kwatankwacin yanda suke mu'amalantan 'yan kasuwan musulmi. Sai ya zama ya sanya musu haraji, su ma in suka zo da hajarsu garuruwan musulmi za su sayar sai sun ba da haraji. To wannan sai ya zamanto daga cikin hanyoyin da ke kawo wa jihohi kuɗi, harajin da ake karɓa daga 'yan kasuwa wanda suke zuwa da hajarsu waɗanda ba musulmi ba. Sai kuma hanya ta uku na shigan kuɗi asusun jihohi shine yaƙuƙuwa da jihohin suke yi da wanda ba musulmi ba. Idan an samu ganima ɗaya bisa biyar ɗin nan sai a sa shi a asusun daula, asusun jiha, huɗu bisa biyar kuma sai a raba wa mayaƙa. Dama wannan umurni ne na Allah subhanahu wa ta'ala cikin Al-Qur'ani. To waɗannan kaɗan daga cikin hanyoyin da suke kawo wa jihohi kuɗi kenan. To idan sun tara waɗannan kuɗaɗen, a nan ne ake samun salari da za a bawa gwamna da aka tura ya kula da wannan jiha. Wannan tsarin Sayyidina Uthman kenan dangane da gwamnoninsa. To sai zamanto yanzu a shekarar nan, idan an tara dukiya a jiha, aka fitar da salarin gwamna, aka yi sauran ayyuka da ake da buƙatuwa da su a jihar, idan kuɗi ya saura, sai gwamnan nan ya tura wannan kuɗin da ya saura zuwa headquarter gurin Sayyidina Uthman, sai a sa a babban asusu na daula. Haka suke duk shekara idan an tara abin da aka samu ta hanyoyi da suke shigowa jiha da kuɗi, aka yi ayyukan da ake buƙata a wannan jihar, aka ware salari na gwamna, to abin da ya saura su sai a tura headquarter can gurin Sayyidina Uthman. Yace amma zakatu, amma kuma zakka da ake karɓa a jihohi yaya ake gudanar da ita? Tunda ɗazu a bayaninmu bamu ambaci zakka ba, cikin hanyoyin da ake samun kuɗi a asusun jiha, ambaton zakka bai zo ba. To ita zakka yaya al'amarinta yake a jihohi? To wannan shine bayanin da za a mana. Yace amma zakatul lati tuhsalu min aghniya'il wilayati fa kanat tusrafu ala fuqara'ihim, amma zakkar da ta kasance ana samunta daga mawadatan jihohi waɗanda suke da wadata, wanda suke da arziki, dama daga gurinsu ake karɓan zakka. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aika Mu'adh ɗan Jabal zuwa Yaman ya umurce shi da abubuwa daban-daban. Daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci Mu'adh ɗan Jabal yayi a Yaman, ya umurce shi ya karbi zakka. Zakkan kuma zai karba ne daga gurin mawadata. Yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك ودن بيانه ده منزا الله صلى الله عليه وسلم ييوا معاذ بن جبل زامو جمتاكي متاكي نفر كويتي مسد lallai kai zaka je gurin wasu mutane ma abota littafi, wato ahlul kitabi ke. Ya zama farkon abin da zaka fara kiran su zuwa gare shi shahadata an la ilaha illallah, shaidawa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah. In har sun karba, sun yi shahada, sun shiga musulunci, to abu na biyu da zaka je, mataki na biyu, fa a'limhum أن الله افترض عليهم خمس صلوات كسند سوتي وعلا يا وجب تامس صلوا لي بدابيا في اليوم والليلة أوني دري ونما تاكي نبيك. فإنهم أطاعوك لذلك إن هرسك مكتاها أكن هكا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة كسند سوتي وعلا يا وجب تامس زكاة يا إذا تكي تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ذاك إذا كان دجما ودا تنس أما يرد إتما تلقى ونس. تشين بيان دائما أن تشور أما إتذكى دعك سامن تدجما ودا تاك أجن دجبرم ودا تاك سامن ذكى. فكانت تصرف على فقرائهم. تاك سنت أنا ربا تو تلقى ون جهان. Zakka da za a samu daga gurin mawadatan jihohi, za a raba ta ne wa talakawan jihohi. Kenan ita babu wani abu da yake shiga asusun jiha na daga zakka, babu wani abu da ake aika wa khalifa na daga zakka. Idan aka karbi zakkan daga gurin mawadatan jiha, sai a raba ta wa talakawan jiha, kamar yadda annabi ya yi wa Mu'adh ɗan Jabal bayani. Ya ce tu'khadhu min aghniya'ihim فتردوا على فقرائهم. ذاك ربز كان ندغ مودا تنس أما يروى تلقى وانس ما أنا أربا وتلقى وانس. ويونن أبو نفر فكينن دا سيدنا عثمان يي دوكير بيت المالي شيني سنيا وقمنو ننسى دي توراس وكيلشيش أغرورو أدبان دبان سو جاغورنشو أنن غرورو أنياسا نياموسو سالري. To sai abu na biyu cikin abubuwan da Sayyidina Uthman ya yi da dukiya ta baitul mali ta al'umma musulmi shine al-infaqu min baitul mali ala martabatil junt. Ya ciyar da sojoji daga baitul mal, ya ciyar da sojoji, ma'ana ya sanya wa sojoji albashi. Suwa ne ne sojoji? Mayakan da ake fita da su aje a yaƙi waɗanda ba musulmi ba. Sayyidina Uthman su ma ya sanya musu albashi saboda muhimmancinsu wa daular musulunci. domin wannan addini namu na musulunci ya samu ɗaukaka ne ta hanyar yaƙi yakan waɗanda ba musulmi ba. Hakan ya sa addinin musulunci ya samu izza, ya samu buwaya, ya samu ɗaukaka. To shi ya sa Sayyidina Uthman sai ba da muhimmanci wa ɓangaren sojoji na musulunci wanda ake fita yaƙi da su, sai zamanto ya sanya musu salari. Ya ce kana baitul mali yadfa'u martabatin lil jundi alawatan alama yahsuluna alayhi min nasibin fil ghanaim. Baitul mal yana bayar da salari wa mayaka da suke fita yaƙi su yaƙi kafirai waɗanda ba musulmi ba. Baitul mal ya sanya musu salari. Alawatan alama yahsuluna alayhi min nasibin fil ghanaim, ɗoriya akan abin da suke samu na gani. Kenan sojoji mayaka suna samun abubuwan bukatunsu da abubuwan masarufinsu ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko salari da Sayyidina Uthman ya sanya musu, duk inda sojoji suke, duk inda masu yaƙi suke, Sayyidina Uthman ya sanya musu albashi. To ɗoriya kan albashin nasu kuma idan aka je aka yi yaƙi, aka yi nasara a wannan yaƙi, aka tarwatsa kafirai aka yi galaba a kansu, dukiyar da aka samu hannun kafirai wacce ake kiranta ganima, idan an zo dama kamar yadda muka yi bayani a baya, ana kasa ta kashi biyar ne. Kashi ɗaya jagora shi zai ɗauka a sanya a baitul mali a yi aikin Allah da shi, a aikin al'umma da shi. Kashi huɗu kuma wannan na mayaka ne, haka Allah ya bayyana. Wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasul, har zuwa ƙarshen aya din. To tunda Allah yana da 1/5, to kaga 1/5 din nan shine ake sa shi a baitul mali. 4/5, 4/5 kuma wannan na mayaka ne. To sai zama mayaka anan suna da 4/5 na duk ganimar da aka samu a yayin da aka yi galaba akan gari da aka je aka yaƙa na kafirai. Sa'annan kuma suna da albashin da Sayyidina Uthman ya sanya musu. Yace wa kana jundu kulli wilayatin yahsuluna ala martabatihim min baiti malil wilaya. Kowane mayaƙan kowane gari suna samun albashinsu ne daga baitul malin wannan gari. Ma'ana mayaƙan kowane jiha, tunda jihohin daban-daban ne. To kowace jiha mayaƙan wannan jihan suna samun salarinsu ne daga asusun baitul mali na wannan jiha. Wannan aiki na biyu kenan cikin ayyukan Sayyidina Uthman da yayi da dukiyar baitul mali, shine sanyawa mayaka da ake fita a yaƙi da su salari. To sai aiki na uku da Sayyidina Uthman yayi da dukiyar baitul mali, yace al-infaqu 'alal mu'adhdhinina min baitul mali, ya sanya salari wa ladanai daga baitul mali, daga asusun daula. Ladanai masu kiran sallah a masallatai, sawa'un masallatan cikin garin Madina ne ko kuma sauran garuruwa wanda ba Madina ba. Sayyidina Uthman ya sa musu salari, ya sa musu albashi. Yace kana Uthman radiyallahu anhu awwala man razaqal mu'adhdhinina min baitul mali. Sayyidina Uthman, Allah ya yarda da shi, shine farkon wanda ya fara sanya wa ladanai albashi daga baitul mali, shine farkon wanda ya fara azurta ladanai daga baitul mali, Allah ya yarda da shi. Kenan daga kan Sayyidina Uthman aka fara ba da salari a kiran sallah. Indai an ayyana ka cewa kai ne ladanin masallaci kaza, to kana da albashinka. Wannan Sayyidina Uthman shi ya sunnanta wannan aiki. Kuma har a yau da yanzu nake magana, akwai guraren da suke ɗabbaka wannan sunna ta Sayyidina Uthman cikin ƙasashen Larabawan. Idan ka je irin su Saudiya, suna ɗabbaka wannan sunna ta Sayyidina Uthman. Idan ka tafi irin su Kuwait, suna ɗabbaka wannan sunna ta Sayyidina Uthman. Irin su Imarat, galibin kasashen da ake kiran su duwalul khalid kasashen larabawa da suka hade kawunan su ta yadda sashe zai shiga kasar sashe ba tare da visa ba to suna dabbaka wannan sunna ta sayyidina Uthman daga taran ladani yana da albashin sa yanzu idan dan iya tunawa ƴan uwa salarin da ake biyan ladan a Saudiya normal ladan ba wai ladan na babban masallaci ba yanzu kaman masallacin nan Masjidul Tauhid inda muke karatun nan ladanin da yake kiran sallah a masallacin nan da muke kiran muke karatu inda a Saudiya ne salarin sa ba zai kasa riyal 1500 ba a wata riyal 1500 idan zaka kwatanta shi da naira mun san nawa ne naira 150 wallahi ladan da yake kiran sallah a masallatan anguwanni a Saudiya a yanzu haka da nake maganan nan yana daukan salary riyal 1500 wanda in ka kwatanta shi da naira mu naira 150 ladan yake dauka kuma abin da zai baka mamaki ba fa shine kawai aikin sa ba zaka iya samu ma'aikaci ne a guri kaza yana da salarin sa na asali a gurin da yake aiki shi wannan riba kafaci tunda sallah kan dole kowa zai je ya sallah to shi yanzu tunda an dauke shi ladan zai kira sallah da asuba zai kira da azhar da asar magriba isha to wannan duk wata gwamnati tana bashi riyal 1500 banda aikin sa da yake na gwamnati ko kuma sana'ar sa da yake in dan kasuwa ne wannan kari ne riba kafaci sannan bai takaita ga ladan ba har liman shi ma yana da salari dan salarin liman kamar ya ninka na ladan yanzu limamin masallacin nan Malam Ahmad ire-iren su a Saudiya riyal 3000 ake biyan su dama ana nemo mahaddata Qur'ani sai a nada shi ya zama liman a masallaci to duk wata yana da salarin sa riyal 3000 yana daidai da naira 300 a kudin mu na Najeriya shi ma irin wannan zaka tarba iya shine aikin sa ba yana da aikin sa a gefe wannan limancin riba kafaci to sayyidina Uthman shine ya fara sunnan ta wannan sunna ta biyan ladanai in sun kira sallah wannan aiki na uku kenan cikin ayyukan sayyidina Uthman da yayi bayan ya zama khalifa aiki na hudu da sayyidina Uthman yayi da dukiyar daula dukiyar baitul mali bayan zamantowar sa khalifa yace istimraru nizamil a'tiyat fi ahdi Uthmana bin Affan radiyallahu anhu sayyidina Uthman ya ci gaba da tafiya kan tsarin salari wa dukkan musulmi wanda tun a zamanin sayyidina Umar aka fara shi to sayyidina Uthman ya tafi kan wannan turba sai zama duk wani musulmi a karkashin jagorancin sayyidina Uthman sawa'un yana aiki ko baya aiki kai ko yau aka haife ka jariri in dai musulmi ne karkashin iyaye musulmai to kana da salari yace istamarra nizamul a'tiyati fi ahdi Uthman tsari na salari wa musulmi ya ci gaba da wanzuwa a zamanin khalifancin sayyidina Uthman kama kana fi ahdi Umar bin al-Khattab kamar yadda ya kasance a zamanin sayyidina Umar kenan sayyidina Uthman ya tafi akan tsari irin na sayyidina Uthman wajen biyan musulmai salari duk wata ko kuma duk shekara to wani tsari sayyidina Uthman ya bi wajen biyan wannan salari yace fa kad i'tamada as-sabiqata fi ad-dini asasan lil-ata sayyidina Uthman yayi la'akari ga wanda ya riga shiga addinin musulunci wajen biyan salari shine ginshiki kamar yaya yanzu wanda ya riga shiga musulunci salarin sa yafi na kowa sai ayo kasa to su wane ne kuma suka shiga bayan sa sai salarin su ya zama yana biye masa sai su wane ne suka shiga a karshe salarin su sai ya zama to bai kai na saura ba kenan gurgudun rigayanka ga shiga musulunci gwargwadon yawan salarinka, gwargwadon jinkirinka wajen shiga musulunci gwargwadon karancin salarinka. Haka tsarin ya tafi zamanin kalifancin Sayyidina Uthman, Allah yarda da shi. Yace wa hina tas'atil futuhatul islamiyya fi ahdihi kathurat mawaridu dawlatil maliyya. Lokacin da buɗe garuruwa ya yawaita, wancan gari an buɗe shi, ma'ana an kwace shi hannun kafirai, ya dawo karkashin ikon musulmai. Wannan gari shi ma an kwace shi, an buɗe shi, an kwace shi daga hannun kafirai, ya dawo karkashin ikon musulmai. Sai zamanto dukiyar da take shigowa asusun daula ta karu, ta haɓaka, ta bunƙasa. Yace mimma adda zalika bil khalifati عثمان رضي الله عنه أن يتخذ له الخزائن. هكا يسن سيدنا عثمان يركي أسوسو ما ستارين يوا با أسوسو لا يبابا سبو ديندا أكي بودا قرورو دوكياتنا شغوا ميتارين يوا. تو هكا سيسا سلرن دا أكي بايروا الأمة مسلمية زعن ننكا شعرب أن ياشي domin dukiyar da take shigowa ita ma ta ribanya, ta ninku, ta bunƙasa. Wannan yana daga cikin ayyukan da Sayyidina Uthman yayi, Allah madaukakin sarki yarda da shi lokacin da ya zama khalifa. Kenan mun fahimta, ya ba wa bangarori daban-daban salari, sai aka wayi gari ma babu wani mahaluki da yake raye. Matukar musulmi ne, face yana da albashi lokacin khalifancin Sayyidina Uthman. Wannan kenan. To sai abu na gaba cikin abubuwan da Sayyidina Uthman yayi da dukiya ta Baitul Mali, duk da zamu ji haɓaka ƙasa ne da raya ƙasa, yace tamwilu i'adati bina'il masjid an-nabawi min Baitul Mali. Daga cikin abubuwan da Sayyidina Uthman ya ware wani kaso na dukiya saboda a sake gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Me dalilin da yasa Sayyidina Uthman yayi haka? Yace kallaman nasu Uthman ibn Affan awwala ma tawalla al-khilafata an yazida fi masjid ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama. Mutane sun samu Sayyidina Uthman, sun masa magana, sun bashi shawari akan ya ƙara girman masallacin Annabi lokacin da ya zama khalifa. إذ كان يضيق بالناس في صلاة الجمعة. saboda masallacin yana kuntata wa mutane lokacin sallar juma'a. Lokacin sallar juma'a masu zuwa sai sallar juma'a suna da yawa. To sai masallacin ya zama ya kuntata, ya zama yayi kunci, baya daukan mutane gaba daya. To shine aka samu wasu sai suka bada shawari wa Sayyidina Uthman akan ya ƙara girman masallacin nan, saboda mutane sun ƙara yawa, dube da garuruwa da ake ta budewa musulmai na ta ƙaruwa, sannan mazauna Madina su ma suna ƙaruwa. To sai zan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ƙarami, mutane yana kasa musu, baya ɗauke mutane gaba ɗaya. To da aka zo aka ba Sayyidina Uthman wannan shawari, bai ɗau matakin ƙarawa ɗin ba, har sai da ya shawarci waɗanda yake ga ya dace ya shawarce su. Fastashara Uthman ahlar ra'ayi, Sayyidina Uthman sai ya shawarci waɗanda suke da zurfin tunani, ya shawarci masu hangen nesa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa wasu mutane sun bani shawari akan faɗaɗa masallacin Annabi saboda yanda yake kuntata wa mutane a lokacin da aka zo sallar juma'a. Me kuke gani? Fa ajma'u ala hadamil masjidi wa bina'ihi wa tawsi'i, sai suka yi ijma'i, ba su yi sabani ba akan cewar lalle ya dace a rushe masallacin, yayi karami, a sake gina shi, a fadada shi. Sayyidina Uthman yace to shikenan, ya gamsu da shawarin su. Fa salla Uthman adh-dhuhra bin nas, washe gari da Sayyidina Uthman yayi sallar azhar tare da mutane a masallacin Annabi. Thumma sa'ida al-minbara, sai ya hau kan minbari. Sayyidina Uthman sai ya hau kan minbari bayan ya kare sallah da mutane sai ya haukan kan minbari fa hamidallaha wa athna alai sai ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala yayi kirari wa Allah thumma qala sa'annan yace ayyuhan nas ya ku mutane inni kad aradtu an ahdima masjid rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa azida fihi ni nayi nufin rushe masallacin annabi saboda yayi karami ya takure wa mutane baya isan mutane in sun zo sallah musamman sallar juma'a to nayi nufin in rushe shi in yalwata shi in sake gina shi in yalwata shi in fadada shi in kara shi yace wa ashhadu anni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu kuma na shaida cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci to Allah zai gina masa gida a aljanna to wannan yasa nake so rushe shi tunda ya kasa yayi karami in sake gina shi ya zama babba in fadada shi saboda wannan hadisi da naji daga manzon Allah inji sayyidina Uthman wa kana li fihi salafun kuma ina da wanda ya rigaye ni a wannan al'amari ma'ana gabanin shi yayi ƙara a masallacin annabi sayyidina Umar ya rigaye shi sayyidina Umar shi ya fara ƙara masallacin annabi yace wa qad shawartu ahlar ra'yi min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa ajma'u ala hadamihi wa bina'ihi wa tawsi'i kuma na shawarci waɗanda suke da zurfin tunani ma'abota ra'ayi masu sanin ya kamata cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi ijma'i akan cewa babu laifi a rushe din a sake gina shi a fadada shi me kuke gani ya ku mutane wannan bayan ya idar da sallar azhar ya bijiro da wannan wadokacin al'umma to wani martani suka mayar wa sayyidina Uthman fa hassana an-nasu yawma idhin dhalika wa da'u lahu mutane sai suka ga abin irin wannan abu ai kyakkyawan abu ne mutane suka jinjina ma wannan al'amari na wannan ra'ayoyi da shawarwari da aka na rushe masallacin annabi a sake gina shi a fadada shi mutane sai suka jinjina kuma suka yi addu'a na fatan alheri wa sayyidina Uthman cewa Allah ya taimake ka kan wannan gagarumin aiki fa asbaha da sayyidina Uthman ya wayi gari sassafe bada al-ummala sai ya gayyato ma'aikata wa bashara dhalika bi nafsihi shi da kansa ya rungumi wannan aiki aka rushe aka sake gina shi aka fadada shi wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka da sayyidina Uthman yayi da dukiyar baitul mali bayan zamantowar sa khalifa to lokaci dai yan uwa ba zai ba mu dama duk mu lissafo abubuwan da sayyidina Uthman yayi da dukiya ta daula ba na hidima wa al'umma ba ina ga za mu dasa aya a wannan gabar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba zamu ga sauran bayanai zamu dasa aya anan kamar yadda nayi bayani abubuwan da muka fada waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka fada bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته